إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوات رمضان هجرة دبوتايا دا تاريخو دو دا أربعين دا ديو وان ديزو عشرين دا ديو قوات مهدو دبو بيو دا عشرين دا ديا منا نان أتكين سورة البقرة ذا متاش آية تتاري دا حمسن دا تكوز نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم
وتبي والله تازو ذات كربا الدين المسلمشي دقينا شكي دقينا نصراوة to gaki har da goyo ke kike sha'awar shiga addinin musulunci ko wani ya matsa miki yayi miki dole ba wanda ya matsa miki ke kike sha'awar shiga addinin musulunci to ina mijinki ga goyo kuma shi iyayenki ba za su takura miki ba ganin kin musulunta ba wanda zai matsa miki bisa radin kanki ne da amincewarki to barin gaya miki abinda wanda ya amince da shi ya karba addinin musulunci ya zama musulmi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kin ce daga yau na sheda na aminta na yadda na gamsu na karba bisa amincewa ta ba wanda ya cancanci bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai kin yadda da haka kika ce daga yau na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kin amince kike kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryam ne ba dan Allah bane kin amince to ya sunanki sunan da yake amfani da shi yanzu koko na da asalin sunan ki dama Aisha to wani addini kike yi okay kirista suna sa Aisha okay mai tinki musulmi ne sai kika tashi a hannun kakanki ta wajen uwa ko ta wajen uba okay ita ba musulma bace shine suka mai da ke addinin Kirista yanzu kika dawo musulunci kin dawo musulunci yanzu ko to alhamdulillah dama tace ya cikin gida ce dan wani dan technical mistake aka samu amma ta dawo gida wannan dan da bayan ki ya sunansa mace ce sunanta Maryam to insha Allah shekarun ki nawa kin yi karatu iya ina kika tsaya kina son ki ci gaba da karatu to za a ci gaba da koya miki karatu na addini da na zamani baki daya sannan za a kula da ke za a kula da danki kuma za a koya miki ilimi muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci akwai kwamitin mu na mata yanzu za su je gurin su za su miki bayanin wanda ya musulunta akwai abubuwa da zai yi na gaggawa akwai kuma sauran abubuwa da za su biyo baya kuma akwai makarantar mu da za a saki a ciki wanda za a koya miki addinin musulunci muna fata Allah ya tabbatar da mu baki daya
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi da alaramma ya karanto mana da alama ruwan sama da aka fara yau ya dan taba alaramman namu akwai buƙatar kan afiya kenan bai dan yaji yaji wannan aya da alaramma ya karanto mana dori ce akan bayanin da Allah ya fara mana tun daga lokacin da ya umarci annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Isma'il su gina Ka'aba bayan sun gina Ka'aba din nan kuma sun yi addu'a daga cikin addu'a rabbana wa ba'athihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko musu jakada manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim sannan mas'ala ta biyu aka shiga bayani akan wato juyawa a kalli Ka'aba idan za a yi sallah wannan daki mai daraja da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya assasa shi Allah subhanahu wataala ya mai da shi shine Ka'aba kuma shine alqibla in za a yi sallah shi za a kalla wannan daki Allah ta'ala ya sanya shi a cikin wato wani guri mai daraja sannan yayi masa falo haffalo guda hudu jaziratul arab shine falon sa na farko sannan miqati shine wato falon sa na biyu cikin harami shine falon sa na uku cikin masallaci shine falon sa na hudu daga nan sai Ka'aba to ga wata mata ta karba addinin musulunci daga ina kike daga ina kika zo from waya Adamawa daga Adama kike kina son ki musulunta to ke kike so ki musulunta ko wani ya miki dole ke kika sha'awar musulunci bisa amincewar ki bisa yardar ki bisa zabin ki to shekarun ki nawa 31 years to kin shekara 30 har da daya to masha Allah to wani addini kike yi a baya to yanzu kuma kina so ki musulunta bisa amincewar ki ba za ki fuskanci barazana ba daga iyayenki kin shawarce su kafin ki musulunta mai finki ya rasu okay kin ga ya masa kin kafin ya rasu cewa zaki musulunta yace ba komai ta bangaren baba kifa to ayi shekarunki 30 har da daya aikin ninka haso bi ma to dan gaya miki kalmar da ake fada ga wanda yake so ya musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullah wa rasuluhu kika ce daga yau na yadda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai zan bautawa kin yadda kika ce na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci zan maka biyayya sau da kafa kin yadda kika ce kin amince annabi Isa dan Maryama annabin Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane kin yadda da wannan to wannan shine shiga addinin musulunci me sunanki nada wanda ke amfani da shi ha Sara to kina so a ci gaba da kiranki Sara domin dama Sara ai ana cewa sunan ba ta annabi Ibrahim ne uwar gidan Hajara kuma sunan amaryar in kina so a ci gaba da kiranki wannan suna mu ma a cikin mu musulmi akwai masu suna Saratu da yawa Saratu da yawa to da haka ba sai kin yi kokarin canza takaddinki ko canza abu ba ki bar sunanki na Sara ko kina bukata a ƙara miki wani akai yauwa abin miki Saratun yayi ai Allah ya baki albarkacin Saratun ita ta haifi annabi Ishaq ita Saratu kuma annabi Ishaq shi ya haifi annabi Yaqub annabi Yaqub shi ya haifi annabi Yusuf da ƴan uwansa su 11 su 12 daga zuriyarsu su 12 nan kuma Allah ya fitar da dukkan annabawan da suka fito daga banu Isra'ila yanzu akwai abubuwa da ya hau kanki wanda ƴan kwamitin mu bangaren mata za su koya miki na yanzu da kuma abubuwan da za su biyo baya muna da makaranta da ake koyar da waɗanda suka karɓa addinin musulunci tun daga alwala tsarki tauhidi sallah har sai kin dauki watanni tukunna kin iya musulunci sannan akwai bangaren koyar da sana'o'i sannan kin yi karatun zamani ina kika tsaya kinyan CE to insha Allah in kina son ki dora ma za ki dora muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci ko kuma yan uwa mata Allah saka muku da alheri bisa hidima da kuke ta yi wacce duk ta musulunta muna danka ta a hannunku kuma kuna kula da ita kuna daukan ta yan uwa don haka ki je yanzu bangaren mata za a hada ki da su Allah ya tabbatar da mu da ke da gaba ɗaya mu addinin musulunci to Allah subhanahu wataala bayan ya gaya mana kwarba da aka yi tsakanin nasara da yahudu da kuma maguzawa akan canza alƙibla musamman yahudu da quraishawa wanda su quraishawa suna kallon ka'aba ne idan suna yin nasu bautar su kuma yahudu suna kallon baitul maqdisi idan suna nasu bautar to sai ga addinin musulunci yazo da addinin musulunci yazo sai ya zama a matakin farko an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi sallah ya kalli baitul maqdis bayan an kwashe wata 16 ko 17 a ruwaya ingantacciya sai kuma aka ce a juyo a kalli wato ka'aba wanda anan kuma su quraishawa da su yahudu kowa sai da yake aliki su yahudu suna cewa me ya juyar da shi daga ka'abar da yake kalluwa da su kuma quraisha suna cewa me ya juyo da shi yake kallon ka'abar annabi ibrahim alhalin ko baya yin addini irin wanda muke yi saboda haka sai ya zamo cewa annabi ibrahim ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikina to da wannan ne aka bada amsa sannan sai mataki na biyu ko na uku Allah ya mana bayani cewa ba zai ban mu haka kawai ba zai ta jarabtan mu akwai jarabawa ta daidaiku Allah ya mana jarabawa a daidaikun mu ta hanyar samu ko ta hanyar rashi duk wannan jarabawa ce akwai jarabawa kuma ta iya gidanku ko iya garinku, akwai jarabawa ta iya ƙasarku, akwai kuma gamammiyar jarabawa ta faɗin duniya baki ɗaya. Ayoyin da suka tabbatar da haka mun karanta su daga ciki, akwai aya ta 31 cikin suratu Muhammad, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum, da kuma ayan nan ta bakara da muka karanta, aya ta 155 zuwa 156, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, da surat al-anbiya aya ta 35, wa nabluwakum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un, da kuma surat al-qalami aya ta 17, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin, da kuma surat al-ankabuti aya ta 2-3, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, da kuma surat at-tauba aya ta 16, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min duni Allahi wala rasulihi walal mu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun, da kuma surat al-baqara de aya ta 143 wacce ta gabata, cewa shi kansa a juya a kallinan jarabawa ce da Allah ya ce, wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, da sauran ayoyi cikin suratul muddathir, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru, da kuma annabi Sulaiman yana cewa hadha min fadli rabbil yabluwa ni a ashkur am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim, kuma Allah zai jarabce mu da jarabawa iri-iri. Daga cikin jarabawan nan akwai yunwa, akwai tsoro, akwai tawaye dukiya da rayuka da yayin itace, akwai jarabawa ta hanyar ciwuka da rashin lafiya, akwai jarabawa ta hanyar rashin zaman lafiya da rashin tsaro, akwai jarabawa ta hanyar wato sanya dokoki da Allah ta'ala yake mana, akwai jarabawa ta wadata da rashin wadata. Karshe Allah ya ce ayi bishara ga masu hakuri. Sai Allah ya jiyo mana kan wasu ka'idoji yanzu guda 6. Waɗannan ka'idoji guda 6, ka'ida ta farko shine maganar Safa da Marwa. Wannan doka da Allah subhanahu wata'ala ya saukar, cewa inna Safa wal Marwa min sha'airillah, haƙiƙa dutsen Safa da kuma dutsen Marwa yana cikin alamomin addinin Allah. فمن حج البيت ود ديجي يي حجي او ائتمر كو يجي يي عمره فلا جناح عليه باب وني ليتي اكنس ان يتصوف بهما يي دوافي تكانن تاي تكانن صفا ومروه ومن تطوع خيرا وند يتدوي نا ايكن الخير فان الله شاكر عليم, haƙiƙa Allah ta'ala mai godiya ne kuma Allah ta'ala masani ne. Safa da Marwa wasu duwatsu ne guda biyu sanannu a cikin garin Makka, waɗanda ake yin sa'ayi a lokacin umara da lokacin aikin haji, kuma Allah ta'ala ya ce suna cikin alamomin addinin Allah, wanda Allah ta'ala ya kafa su a matsayin wasu gurare ko wasu abubuwa guda 10, waɗanda duk wanda ya je Makka zai yi aikin haji to yana da alaka da waɗannan abubuwan guda 10, wanda ya kamata kowa ya san su. Na farko shine Ka'aba. Me ake wa Ka'aba? Tawafi. Wal yatawafu bil baitil atiq. Sannan na biyu Hijr Isma'il. Hijr Isma'il wani shashi ne na cikin Ka'aba. Da haka alhazan da bisu samu dama an bude musu Ka'aba sun shiga sun yi sallah ba, idan suka shiga ariyan nan suka yi sallah kamar sun yi ne a cikin Ka'aba, kuma nafila ake raka'a biyu a cikin Ka'aba, amma Ka'aba ta yi tsada yanzu ba kowa ke budewa ya shiga ba. To Allah cikin ikonsa da Quraishawa suka zo gina Ka'aba, sai suka raba Ka'aba biyu, rabi suka gina ta suka dan ban wani guntu a waje, wanda shi ma guntun cikin Ka'aba ne, to sai zama wannan ta zama Ka'abar talakawa wannan masu mulki a bude musu mukulli mutum ya ta takama ya shiga Ka'aba kai ma in ka shiga hijir Isma'il din nan ka shiga Ka'aba da wanda aka bude masa mukulli ya shiga da kai da ka shiga wannan gurin kai sallah a wajen Allah duk kun shiga Ka'aba domin wannan shi ma juz'i ne shashi ne na Ka'aba ashe kenan ka kai ma an kada daga Makka in ka shiga nan ka ce ai an bude min Ka'aba na shiga ace kai din asuwa kace asu alhaji dole ka kaga wannan shine abu na biyu abu na uku maqamu ibrahim shine abu mai uku na uku mai daraja a waɗannan gurare to shi maqamu ibrahim ba a faɗi wata ibada da za a yi game da shi ba fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to amma me ake wa maqamu ibrahim shin an tayi sai dai a hada shi da Ka'aba a zagaya ko a zagaya shi tare da Ka'aba ko ma ba a zagaya shi tare da Ka'aba ba tawafin da aka yayi shi ba shi da wani sharadi ba a ce a taba shi ba ba a ce a shafa shi ba muna ganin alhazai suna shashafa shi suna ba ma shi suke shafawa ba ginin da aka yi masa din nan da tagulla tagulla suke shashafawa suke shafa rigunan su to wannan baya cikin aikin haji mutun ya shafi wannan tagulla da aka yi kwano ko aka yi gida aka saka maqamu ibrahim a ciki sannan abu na hudu shine alhajar alaswad alhajar alaswad dutse ne asalin sa daga gidan aljanna aka dauko shi hadisi ya tabbata da can fari ne kalkal saboda an saukar da shi a duniya duniya kuma akwai huci da tiririn sabo sai ya tire ya koma baki ake kiransa alhajar alaswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya dawafi yakan zo ya tumbace shi ana masa abubuwa guda hudu duk wanda ya samu ko ka sa bakinka ka tumbace shi na daya kenan na biyu ko ka dora goshi akai kai sujjada na uku ko ka taba shi da hannu ka taba bakinka na hudu ko ka zungure shi akwai sanda kwagiri a hannunka ka taba shi da kwagirin ko kuma akwai turmutsitsi sai ka daga hannu ka ce Allahu akbar sai ka wuce kawai wanda biye wannan daga ciki yayi abinda ake bukata akan alhajar alaswad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dutse za a kawo shi ranar alkiyama a aje shi za a yi masa harshe a yi masa baki zai dinga ba da sheda ga duk waɗanda suka je aikin haji suka tumbace shi ko suka taba shi ko suka nuna shi suka yi kabbara abu na nawa kenan abu na hudu abu na biyar shine zamzam rijiyar zamzam ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam yana cikin ruwan da yafi kowane ruwa daraja a fadin duniya inda aka gane haka saboda abu uku na farko asalin ruwan ya samu ne a lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kawo matarsa Hajara da ɗanta Isma'il ya aje su a gurin dan ruwan da ya bata sai ya kare da ta buƙaci ruwa shikenan mala'ika Jibril ya zo ya bugi gurin da fukafukinsa sai ruwa ya barke yayi ta tsiyaya daga nan aka samu rijiyar Zamzam aka shayar da annabi Isma'il shine farkon wanda ya sha ruwan Zamzam na biyu lokacin da za a tafi Isra'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an debo ruwa aka wanke zuciyarsa sai aka debo ruwan Zamzam wannan ya nuna da akwai wani ruwa a duniya da ya kai darajar ruwan Zamzam ba za a nemo ruwan Zamzam a wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha Zamzam ya cika cikinsa da shi ya kuma zuba a jikinsa kuma ya ce ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zamzam da diniyar da ka sha kai addu'a Allah zai biya maka wannan niyyar wannan abin mujarrab ne manyan malamai sun sha ruwan zamzam da niyyar ilimi kuma Allah ya ba su ilimin wasu sun sha ruwan zamzam da niyyar su samu lafiya daga ciwuka Allah ya warkar da su malam ibnu al-qayyim a cikin littafinsa zadul ma'ad yace lokacin da yaje aikin haji sai Allah ya jarabce shi da wani ciwo yayi ta neman likita bai samu ba yace sai ya samu ruwan zamzam sai ya karanta suratul fatiha da yawa akan ruwan sai ya sha ishafa a jikinsa yace sai ya warke sarai ya warke tas yace duk wanda yazo yace masa yana da ciwo an yi magani an gaji sai yace alayka bi zanzan wa fatiha hada zanzan da fatiha zaka ga abin mamaki wannan kuma naga Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin silsila yana faɗa cewa wata rana ya je maka za a yi masa aiki a Jidda bisa wani ciwo da yake damun sa sai likitan ya bashi sati biyu cewa ya dawo sati biyu za a yi masa operation to kafin sati biyu ya cika yake sai ya tare a harami baya shan kowane ruwa sai zanzam baya cin komai sai dabino da Allah ya taimake shi yana ta shan ruwan zanzam nan yana addu'a wannan ciwon da aka gani a jikinsa wanda za a yi masa operation a cire shi da ya koma sati biyu aka auna sai aka nemi ciwon sama da ƙasa aka rasa yace wannan a kansa ya faru ko mutane da yawa sun faɗi abubuwa masu mamaki da suka gani akan mu'ujizar ruwan zanzam shi yasa alhaji ba wani guzuri da zaka yi mafi daraja irin ka taho da zanzam ba abinda zaka sha ka bore in ka je Saudiya irin ka sha ruwan zanzam kuma ka taho da iyalanka ruwan zanzam ka zo ka ba ƴaƴanka kai musu addu'a Allah ya ba su ilimi ya ba su tarbiya ya ba su imani kuma ya sa su gaba da duniya lafiya wannan ta bangaren abu na nawa kenan abu na biyar sai kuma Safa da Marwa sune Allah ya magana akan su yanzu Safa da Marwa duwatsu ne guda biyu wanda asalin tarihin su ya fara ne daga lokacin da muka faɗa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kawo Hajara da ɗanta Isma'il sakamakon rashin fahimta da suka samu tsakaninta da uwar gida Sara tace a dauke ta Annabi Ibrahim ya dauke ta da goyenta ya kawo ta maka lokacin ba gida gaba ba gida baya ba ma al'umma a gurin kwata-kwata larabawan yankin suna zaune ne a can kasar Yaman da kuma wani yankuna na cikin tsaunuka ya aje matarsa ya juya zai tafi sai tace masa ya zaka kawo mu dajin Allah ka ajiye mu sannan ka juya ka tafi baka ce mana komai ba sai ya shiru tace to ko Allah ne yace ka kawo mu nan tunda kai annabin Allah ne yace eh tace to Allah ba zai tozarta mu ba je ka sai an jima Annabi Ibrahim bayan ya kule ba sa ganin sa ya daga hannu ya gurin addu'a ya addu'an Allah ya kawo alheri manya-manyan addu'o'i biyar Annabi Ibrahim ya gurin rabbi ja'al hadha albalada aminan na farko ya roka musu zaman lafiya don ba inda zaka samu alheri in ba zaman lafiya warzuq wa halahu min as-samarati bayan zaman lafiya sai me sai tattalin arziki ya roka musu Allah ya tabbatar musu da tattalin arziki mai kyau sanai musu addu'an wa janubuni wa baniya anna abudal asnam cewa kada a samu shirka a yankin tauhidi ya zauna sanai ya roka musu sallah rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a ya roka musu Allah ya sa su dinga tsaye da sallah suna kula da sallah akan lokaci sanai ce rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara kai wa iyaye na gafara da mu'minai a ranar tashi kun ga waɗannan manyan addu'o'i guda biyar da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi gurin nan to wannan sune yasa gurin yayi albarka warzuqa lahum min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir to saboda haka sai ya zama bayan ya tafi ruwa ya kare jaririn ta yana kuka ta duba gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa bata ga kowa ba sai ta ga to ya za a yi ta iya hango wani guri da can dutse ana kiransa Jabal Abu Abi Qubay sai ku ai qi'an haka ake kiran ɗaya dutsen waɗannan duwatsu guda biyu sai ya zama ta ga su ne suka fi kusa da inda za ta leƙa ko za ta hango wani ya ba ta gudunmawar ruwa ta hau dutsen Safa ta lalleƙa ba ta ga kowa ba ta gangaro a lokacin gurin nan da ake ɗan sauri inda aka sa alaman kore lokacin rami ne a gurin sai ka gangara ciki ka fito ka hau kuma ka ci gaba da tafiya to da ta zo gurin sai ya zama ta gangara da sauri sai haka har sau bakwai ƙarshe sai ta ji kamar ana mata magana ta koma wajen ɗanta to anan ne mala'ika Jibrilu ya zo ya tona musu wannan rijiya to shi ne Allah ta'ala ya maida wannan ya zama sha'airillah to yana cikin addinin Allah to sai kuma ragowan suna muna akwai arfa akwai muzdalifa akwai kuma jamra ko jamarat inda ake jifan shedan duk wadannan da ka gani suna da tarihi wadannan abubuwan guda goma duk suna da tarihin yadda aka samar da su da Ka'aba da Al-Hajar Aswad da Hijr Isma'il da Maqam Ibrahim da Safa da Marwa da Zamzam da Muna da Arafat da Muzdalifa da Jamarat wadannan sune wato sha'air guda goma wato wadanda suke na aikin haji sai Allah ta'ala ce inna Safa hakika shi wannan dutse na Safa wal Marwata da kuma wannan dutse na Marwa min sha'airillah suna cikin alamomi na addinin Allah wanda idan mutum zai yi haji sai ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa haka idan zai yi umara sai ya yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa yana daga cikin rukunan hajji guda hudu niyatul ihram mutum ya dauko niyyar daukan harami a miqati sannan tawaful ifada shine na biyu sannan alwuqufu bi arafa tsayuwar arafa sannan kuma as-sa'yu baina safa wal marwa idan mutum yayi aikin haji ba daya daga cikin hudunnan to hajjinsa bai yi ba bai yi ba kwata kwata dole sai an samu niyya ta aikin haji babu ni aiki sai da niyya sai an samu tawaful ifada wal yatawafu bil baitil atiq sannan sai an samu kuma tsayuwar arafa sannan kuma sai an sami ne sa'i tsakanin Safa da Marwa shi sa'in da yamma aka dan samu sabani ha aka samu kauli uku na malamai a kansa wasu ka ce rukuni ne wasu malaman suka ce wajibi ne me bambanci tsakanin rukuni da wajibi shi rukuni in babu shi ba aikin hajin gaba daya shi kuma wajibi a aikin haji in baka yi shi ba kawai da kai dawafinka kai sa'i kai tsayuwar arafa bakai sa'i ba kawai sai ka taho gida to ba za ka koma dan ka yi shi ba sai ka yanka sa ko rago ko tuntiya a bakacinsa da bakai ba shine ma'anan wajibi in kai yanka a bakacinsa ya isa wasu kuma suka ce ma sunna ne mai karfi ma'ana in ka bar shi ma baka da alhaki amma wadannan maganganun guda biyu ba su da karfi magana mai karfi shine yin sa'i tsakanin Safa da Marwa wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji kuma rukuni ne cikin rukunan umara idan mutum zai umara ita ma rukunan ta hudu ne niyya tawafi sa'i aski in kai waɗannan hudun ka gama umara dora ka shi kuma aikin haji akwai niyya akwai tawafi akwai sa'i akwai tsayuwar arafa waɗannan su ake kira rukunan aikin haji guda nawa guda hudu wajibobin aikin haji kuma guda bakwai ne akwai dauko harama din daga miqati sannan akwai wato mutun ya tsaya a arafa har sai rana ta fadi yana filin arafa zuwa faduwar ranan wannan wajibi ne in mutun bai tsaya rana ta fadi ba amma ya shiga filin arafan bai hada dare da rana ba to ya bar wajibi akwai kwana a Muzdalifa a daren yanka daren goma kenan akwai kuma kwana a Muna kwanakin nan da ake yin jifa ake kiran su layalit tashriq sannan akwai kuma yin jifa din a jere wadannan jifa da ake yi sau hudu ranar farko a jefu jamra wacce take babba rana ta biyu a jefu jamra guda uku rana ta gaba a jefu jamra guda uku rana ta gaba a jefu jamra guda uku in mutum ya cika kwanakin zai ga ya jefa tsakun kwani guda 70 farko ka jefa 7 kwana na biyu ka jefa 21 kwana na uku ka jefa 21 kwana na hudu ka jefa 21 wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa hudaka kenan yin sa'ayi yana cikin wato manyan rukunan aikin wato haji sannan shi sa'ayi din nan da zai tsakanin Safa da Marwa yana da sharuɗa kamar haka wanda zai sa'ayi sai ya zama musulmi idan mutum ya sa'ayi ba musulunci tare da shi to sa'ayinsa bai ba sannan ya zama mai hankali ma hukaci in yayi sa'ayi ma bai yi ba sannan ya zama yayi niyyar yin sa'ayin in bai niyya ba bai yi ba sannan ya yi shi a jere ya fara da Safa nabda'u bima bada Allahu bihi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tinkaro dutsen Safa da Marwa sai ya ce za mu fara da abinda Allah ya fara da me Allah ya fara ambata Safa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara hawa kan Safa ya juyo ya kalli Ka'aba ya kabbara guda uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا نبي وانا أدعر سو أكو sannankum ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta roƙon domin yana cikin gurare na asraru da ake amsa addu'a aikin haji idan mutum bai gane guraren da ake amsa addu'a ba sai je ta bulbituwa daga gurin da ake nacewa a gaya wa Allah damuwa kan dutsen Safa da kan dutsen Marwa amma mu zaka ga alhazai kowa gaggawa yake yi ko ina za shi Allah walamu kai da ka kashe miliyoyin kuɗi ka taho gurin nan an kama maka hotel ana baka abinci ka biya hotel ka biya abinci kuma ba kasuwa zaka ba gona zaka ba wajen aiki zaka ba saurin me zaka kai maza ka gama sa'ayi idan ka hau dutsen nan ka juya ka kalli Ka'aba ka yi wannan addu'a wannan take guda uku sannan ka gaya wa Allah abin da yake damun ka da abin da yake damun matarka wani yace min list yake sai ya karanto ƴaƴansa gaba daya bayan ya ce bana so in yi su a dunkulen ce ƴaƴana sai ra ce Allah ina da ƴa suranta mero ita damuwar ta shine ba ta gane karatu Allah so nake ta gane karatu so nake ka bata miji na gari ka kiyaye min ita daga sharrin zamani Allah ina da wata sunanta Halima sai ya karanto Allah duka abin da yake da bukata ita haka yake yi domin kowa ya tabbata ya shiga na'am damuwa ce kuma ka zo gurin da ake amsaya zaka wuce da sauri sai ka bi a hankali ka ga Allah damuwarka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade yana addu'a akan nan sanan ka gangara sai ka ci gaba da yin take ga Allah ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko istighfari ko salatin annabi ko haylala ko tasbih ba a yanke maka ga kallar zikirin da zakai ba amma in ka zo gurin nan da ake yin gudu sai ka ce rabbighfir warham wa antal a'azzul akram Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas sun suka zo nan gurin suna yin wannan addu'a to sai ka wuce ka je ka hau kan Marwa shi ma Marwa an ka hau kansa sai ka juyo ka kalli Ka'aba sai ka kuma yin irin abin da kai akan dutsen Safa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نما سيكي كفا أكو سيكو مكي كيا الله الله إنا دا داموا الله إنا دا بكاسا الله إنا سن دنيا الله إنا سن لاهرة Allah ina san lafiya ina san zaman lafiya Allah akwai mahassada Allah akwai makiya akwai mayu Allah akwai masu mugun gani akwai masu mugun ji akwai masu jiran musifa Allah akwai kaza Allah damuwa ta da ta ƴaƴana da ta mata ta da ta musulmi Allah ƙasar mu Najeriya Allah duka roƙa wa kanka ka roƙa iyalanka ka roƙa iyayenka ka roƙa musulmi ka roƙa wa ƙasa duk wannan guri ne da yana cikin guraren da ake amsa addu'a kai hankali ka gama guda bakon ka ba shi da wani abin nan sosai kuma da amma abin da ya kaka kenan kuma shi sa'ayi ba a yin na nafila bambancin sa da dawaji sa'ayi in ka ga mutum yana so a yi to umara yake ko aikin haji da haka ba a yin na nafila sai dai a yi shi so daya aikin haji so daya a umara in ba umara zaka yi ba zaka sake yin sa'ayi ba amma za ka yi dawafin nafila kai ta yi kai ta yi kai ta yi shi ko sa'ayi ba a yin sa sai idan ya zama a cikin aikin haji ko a cikin wato umara bambancin sa kenan da abin nan sannan sai an samu muwalat a yi a jere kada ka taho ta baya ka dinga tafiya daga kan Safa ka tafi Marwa ɗaya kenan in ka dawo biyu wani bawan Allah wallahi sai daga baya na gane ashe shi 14 ne shi abin da ya dauka sai an je an dawo sannan daya bai san zuwa daya bane dawowa daya ni naga mun tarar da shi yana yi ko muka zo muka gama naga har yanzu bai gama ba sai a'a kai ya har yanzu baka gama ba ne sai ta nawa ake yi ne nake bakwai ki ta aima bakwai nake yi a to ya kake bakon taka yace ba sai an je an dawo ba daya na tayya barkallah nace ai ka tafi kan Safa daga kan Marwa Safa in ka fara in ka tafi kan Marwa to dai kenan in ka dawo kan Safa biyu in ka koma kan Marwa uku in ka dawo kan Safa hudu in ka koma kan Marwa biyar in ka dawo kan Safa shida in ka koma kan Marwa shikenan ka gama ai wannan zungure da tafiyar ai dole da Allah cikin rahmatu ya sokaka ba sai an ji an da ba ashe shi ya dauka zuwa ake a dawo aje a dawo shine dai sai ka dawo kan Safa sannan zaka ce daya a nace masa ba haka bari nace zai nawa kai ce ayin yayi kusan goma sha wani abu ba nace to ba shi haka ya isa haka sun sharadin sa sai an hada da alwala kamar yadda dawafi yake ko ba sai an yi alwala ba an fito dai a fara shi da alwala da tsarki da rufa al'aura da makamantan su duk waɗannan abubuwa ne masu kyau sannan mutum ya kokari ya cika bakon kuma ya dinga hawa kai don wanzu zaka ga cewa ba sa hawa kan dutsen sai su kawai da sun zo sai su zagaya su tafi so ake ka fara a kai ka kare a kai sai ka hau kai tukunna ka tabbatar ka hau kan sannan ka gama in ka zo wannan ma sai ka hau kai sannan ka gama kuma ba wai ana nufin in ka hau kan sai ka je can gurin inin nan ka hau ba to wannan yana cikin abin da yake da mahimmanci shine Allah ta'ala ya bada wannan amsa cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara wanda ya haji ko ya umara fala junaha alaihi babu laifi akan su an yi tsawafa bihima yayi tawafi da su man tatawwa khairan wanda yayi tadawwi na alheri fa inna allaha shakirun alim hakika Allah ta'ala ne godiya ne kuma Allah masani ne ku duba sunayen Allah masu dadi shakirun alim Allah ne godiya ne sannan kuma Allah masani ne to malamai suka ce waɗannan sunaye so bi Allah ya maimaita su alqur'ani shakir so bi yazo alqur'ani shakur kuma so hudu man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim ma yaf'alu allahu bikum in shakartum wa amantum ma yaf'alu allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran alima sannan sai shakuru yazo guri hudu liyufiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur suratul fatir aya ta 30 inna rabbana la ghafurun shakur suratul fatir aya ta 34 wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur suratul shura aya ta 23 in tuqridullaha qardan hasanan yudaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim wadannan sunaye na Allah sa'idi yana cewa suna nuna abubuwa guda biyar na farko yaghfiru katira min az-zalal in an cewa Allah ash-shakur me ake nufi yana gafarta kuskure tsewa da kai sai Allah ya yafe maka sannan na biyu wa yudaifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab yana ninkawa mutane ninkin ba ninkin lada ba tare da iyaka ba sannan wa yadhkuru man zakarahu yana ambaton wanda ya ambace shi wa man taqarraba ilayhi bi shay'in min al-a'mal as-saliha taqarraba Allahu minhu akthar wanda ya kusance Allah da aiki mai kyau Allah zai kusance shi fiye da haka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa allazi yashkuru al-qalila min al-amali sai kai aiki dan kadan sai Allah ininka maka man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha da haka zamu koyi darasi kamar haka a cikin wannan aya na farko Allah ya rushe al'adar jahiliya masu cewa dawafi tsakanin Safa da Marwa na jahiliya ne Allah ya ce ba haka bane na musulunci ne aje ayi a cikin umara da aikin haji sannan na biyu Allah subhanahu wataala ya kore abinda suke ji a ransu cewa tunda akwai gumaka akai ba za su je su dawafi ba saboda tsoron kada su kama da jahiliya Allah ya ce ba komai su za su bauta Allah ne Allah ya kore wannan sannan kuma an sufanta Allah subhanahu wataala da suna ash-shakiru sannan an sufanta shi da siffa ash-shukuru an sufanta Allah da suna al-alimu wato al-alimu an kira Allah da suna al-alimu an sufanta shi da siffa ta ilmu wanda ilmin Allah subhanahu wataala mun ce ya hada abubuwa guda kusan tara na farko ilmu ya alamu ma kana wa ya'lamu ma yakunu wa ya'lamu ma lam yakun wa ya'lamu zawahir al-umuri wa ya'lamu zawahir al-bawatin al-umuri wa ya'lamu al-mustahila wal ja'iza wal mumkina ilmuhu ghayru masbuqin bi jahlin wa la malhuqun bi nisyanin wannan shine cikakken ilimin kenan a haɓa bi kulli shay'in ilma Allah ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo ya san abin da ba zai faru ba ya san abin da zai yi da wanda ba zai yi ba da kuma wanda yake iya yiwa sannan ilimin Allah ya san duk abin da ke fili da duk abin da yake da boye ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba sannan mantuwa ba ta riskarsa ilimin Allah ba shi da iyaka a haɓa bi kulli shay'in ilma raka muna fata Allah ta'ala ya sa mu cikin masu gode masa kuma Allah ta'ala ya sa mu cikin wanda zai gode wa sannan Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu gama da duniya lafiya malam dai wannan tambaya yana cewa a baya yana sabon Allah kuma ya cuci mutane da yawa wasu ya san su kuma ya san abin da ke tsakanin su wasu kuma bai san su ba ko bai tuna me a tsakanin su ba to malam yaya ake tuba akan wannan na farko muna taya ka murna da Allah ya sa ka gane kuskuren ka kai nadama haka tuba don ba kowa bane yake laifi ya tuba idan mutum ya tuba daga haƙƙin mutane to su mutanen kashi uku ne akwai waɗanda suna nan da ransu da lafiyarsu ka san inda suke sai ka je ka nemi afuwarsu in mutuncin su ka taba ko dukiyar su ka taba ko jinin su ka taba in dukiyar su ka taba ka kai musu dukiyar su ko su yafe ma in mutuncin su ka taba ka je ka ba su hakuri ka gyara idan wani haƙƙi ne kuma na isasi ko maka ka je ka ba da kanka a daukan musu fansa ko su yafe maka sannan idan kuma ba sa nan akwai magadansu to sai ka je wajen magadansu ka je ku tattauna da magadan to mahaifinku ko dan uwanku yana bi na bashi da na cuce shi yanzu Allah ya sa na gyara ina so ku yafe min ko kuma ku dauki fansa shine hanya ta biyu ko kuma baka san shi ba baka san inda yake ba baka san inda ɗan uwansa da danginsa suke ba to ya za a yi to nan ne Abdullahi dan Mas'udi yace idan abin ya shafi dukiya to sai ka tattaro iya dukiyar da kake jin ka cuce shi kai sadaka da ita da niyyar Allah ya bashi lada shi an gane ko idan kuma abu ne da ya shafi mutuncinsa sai ka je ka gyara abin da zaka iya gyarawa kuma kai ta nema masa gafara kullun kai addu'a ka sa shi cikin waɗanda Allah kake roƙo ya musu gafara wannan addu'a da kake masa za ta tsaya a matsayin alhakinsa da ka dauka wanda baka ganshi ba balle yace ya yafe maka to wannan haka ake yi ga wanda ka cuta baka san yadda za ka yi ba ko da ma a ce yana nan da ransa ka cuce shi ko baka son ka fito karara ka ce ni ne na cuce ka kaza to malamai suka ce sai ka duba me yake so ya ga mutum ne mai son agogo ko mai son takalmi ko mai son turare sai ka dinga siyan na kudinsa kana kai masa a matsayin kyauta shi yana murna ya karbi kyauta kai ku aniyarka haƙƙinsa kake dawo masa da shi yayi ta godiya yana ka amma na ji daɗi Allah saka da alheri a zuciyarka kana yawa haƙƙinka ne na kawo maka saboda maslaha watakila da zaka ce na cuce ka ba zai yadda kuma abin da ka faɗa gaskiya ba ne don duk cutar da aka yi masa sai ɗauko ce kai kai don haka ka gode ma Allah da ya sa za ka tuba ko kai nadama daga haƙƙin jama'a malam babanmu ya rasu bara azumi yana 28 amma bai yi ko ɗaya ba to malam yaya za mu yi man mata alaihi saum sama anhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi bashi a kansa to waliyansa su sauke masa wannan shine hadisin Nana Aisha da wasu sun ce a azumin bakance ake nufi ko na kafara ko na ramadana shi wannan hadisi bai zo da wannan tafsiri ba abinda kawai za a yi a dauki umumin wannan hadisi cewa in dai ana bin mutum azumi ko na kafara ne ya kashe mutum ya fara sai ya rasu bai karasa 60 din nan ba ko kafaran karya azumi ko kafaran kisan kai ko kafaran zihari ko kafaran rantsuwa ko kafaran tamattu'i duk azumi ne a kansa ya fara sai ya mutu to waliyansa su karasa masa ko kuma bakance yayi ya dau zai azumin wata ɗaya ya fara ɗaya biyu ko bai fara ba sai ya mutu waliyansa sauke masa ko ramadana ne a kansa ya fara ɗaya biyu har ramadanan ya wuce idan bai ya sha ramadanan gaba ɗaya sabanin wanda ya mutu bai ba shi ba za a yi masa ba an yi ramadana biyu sai ya rasu kaga ai rayuwarsa bata maje gurin da za a rama masa ba wannan kwa ya share madana guda 20 ko guda 30 ko kaza kafin ya rama sai Allah ya masa cikawa wasu na cewa sai in ya warke ya samu lafiyar da zai rama bai rama ba shine za a rama masa amma idan wannan ciwon yana nan har ya rasu wannan ya nuna bai samu damar da zai yi ba tunda ko bai samu damar da zai ba za a yi masa ba to wannan wasu malamai suka faɗi wannan ra'ayin amma gaskiya abin da yafi kwanciyar hankali yafi nutsuwa azumin nan guda uku ka abawa mutum su da azumin bakance da azumin kafara da azumin ramadana mutuka an san mutum ya sha abin da yafi kwanciyar hankali da nutsuwa a sauke masa su malam wai mai wannan tambaya yana cewa shi ya taba yin zina amma ba wanda ya gan shi amma yanzu ya tuba ko Allah zai yafe masa ai alamar yafe wa kenan da Allah bai sa an kama ka ba da Allah yana so ya tozarta ka kama ka zai amma duk mutumin da ya aikata sabo ba a gan shi ba ba a kama shi ba kuma yayi nadama ya tuba ya istighfari ya dena ya dau matakin da ba zai sake ba to ana fata Allah zai yafe masa kamar yadda wannan da ya aikata zinan nan ai da yazo ya samu sayyidina Abubakar yace masa tunda ba a ganka ba ka ja bakinka kai shiru kai ta istighfari Umar ma haka yace masa ka ja bakinka kai shiru kai istighfari amma sai samu wani dan kuna bakin wake sai yace masa kai sai ka je gaban annabi ka fada in baka fada a gaban annabi ba duk wani ya ce maka ba za a yi ba shine ya je fa ya fada yace nayi zina annabi ya haka nayi zina sai da ya fada so hudu kace aka yi masa haddi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye turo shi aka ce wani abokin sa ne yace kai me yasa kai haka mutumin da yazo ya nemi shawarar ka yayi laifi ba wanda ya ganshi ai sai ka suturta shi ka bashi shawara ya je ya tuba ya istighfari amma baka kawo shi gaban shari'a ba ita shari'a an ka zo ka yadda kai laifi har so hudu a gaban shari'a kai itirafi kai ikirari ai ba abin da ya rage sai hukunci kuma amma da ya baka labari ga abin da yake sai ka ce to ka tuba ka istighfari ka sake kuma ka canza rayuwarka ka nisanci aikata wannan laifin wanda haka Allah ya yafe mana baki daya to gobe juma'a dai akwai furi kutuba na bude masallaci da za a yi a kumbiya kumbiya layin shehu shehuwa Burema layin shehu Burema da ikon Allah gobe juma'a insha Allah ta'ala za mu je a yi wannan bude masallacin Allah ya sa a fara cikin nasara akwai 500 a sa asusun marayu Allah ya biya mun bukatu na inji wani bawan Allah 1000 na shiga wani hali ina neman addu'a Allah ya bude mun Alhaji Usman Bayera na fada ya bawa marayu masara 500 shinkafa 500 da kuma 100 yace Allah ya biya masa bukatun sa to Alhaji Bayera na fada ana godiya Allah ya sa a cikin mizanin hasana Allah ya kara abin da ake tsoro Allah ya biya bukatun da ake nema malam a taimaka min da addu'a na bude shago to Allah ya bude Allah sa shagon naka ya zama akwai alheri a ciki kuma ka kula da amana da gaskiya duk wanda ya bude shago in yana son albarka ya rike amana ya rike gaskiya malam yan bindiga sun yi garkuwa da dan uwana a Taraba ai mun addu'a to Allah ya kubuto da shi su kuma yan bindiga Allah ya shirye su 1500 daga Hajiya Inna daga gidan Hakimin Doma kace a saka asusun marayu Hajiya Inna Allah biya miki bukatun ki na alheri Allah tsare ki daga dabbun da kike gudu 200 a sa asusun marayu Allah ya shirye mun da yara na 500 a sa asusun marayu Allah ya biya mun bukatuna to Allah ya biya muku dukkan bukatun ku na alheri ga wani 200 a sa asusun marayu Allah ya shirye mun da iyalaina ya ji kan mahaifana akwai masu bukatu iri-iri Allah ya biya musu gaba daya 500 a sa asusun marayu na cika business plan Allah ya ban sa'a to Allah ya baka sa'a duk wanda yake da bukata ta alheri Allah ya biya masa wanda yake da damuwa Allah ya yaye masa Allah ka kara mana lafiya da zaman lafiya a wannan kasa Allah ka kare mana fitintunu shugabannin mu Allah ka cika zukatansu da imani da tausayi da rahama Allah ka kewaye su da mutane na kwarai Allah ka kyautata rayuwarmu ka inganta ta Allah ka tsare mu daga annoba da fitina da tashin hankali da kashe-kashe da masifu da bala'o'i Allah ka tsare Allah ka inganta mana tattalin arzikin kasarmu ka inganta mana tsaron kasarmu ka ba wa kasarmu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka ka ba mu iko mu bika Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka sa mu cikin wanda an ce ayi Allah ya ba mu ikon yi Allah ka sa mu cikin wanda an ce a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah ka sa mu cikin wanda an ba su suke yin godiya ka samu cikin wanda in ba samu ba suke hakuri, ka samu cikin wanda in sun yi laifi suke tuba, ka samu cikin masu ambatonka ba sa mantawa da kai, masu yi maka godiya ba sa maka butulci, masu bin umarninka da haninka. Allah muna roƙonka ji kan iyayenmu da suka rasu, masu rai ko mu da su, Allah ya sa mu cika da imani. Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa, Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله.